Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa da ku a shirin namu na yau Laraba ta ƙarshe a watan Nuwamba shekara ta 2022, da fatar an waye gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Hanifa Kazurji Gamshi da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga Hanifa da kanin labarai.
Yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga a biranen kasar Sin dangane da tsauraran matakan gwamnati na dakile yaduwar COVID, a gefe guda kuma ana fafatawa a shafukan sada zumunta na kasar Sin da ma duniya baki daya. Kokarin da Amurka ke yi na ganin an sassauta zaman tankiya tsakanin Turkiya da mayakan Kurdawa a arewacin Siriya da alama bai yi wani tasiri ba. A jiya Talata, sanatocin Amurka 61 suka amince da ƙuri'ar kare auren jinsi daya da kuma na tsakanin jinsuna, yayin da wasu 36 suka yi akasin haka.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya, muna da rahoto kan umarnin da wata kotu a birnin tarayya Abuja ta yanke na tsaurin babban sitata janar na 'yan sandan kasar Sabini da bijirewa umarnin kotun da rundunar 'yan sandan kasar ta yi. To, ko menene tasirin wannan hukunci?
Implication ɗin abubuwan duk wani aiki da a hukumance da shi zai iya bada umarni ko zai iya sa a yi, to wannan duk abin da ya bayar baya cikin ka'ida. Kaman a ce wani sai sanya hannu a wasu takardu a hukumance ko kuma bada wani umarni na ƙasa da shi ya bi.
Sai kuma gasaccin kofin duniya da aka kara jiya da ta ɗauki hankalin ƙasashen duniya.
Ganin cewa tun daga halin da ake ciki tsakanin Amerika da Rasha ba a jituwa. To, wannan kwallo kamar kare jini biri jini ne a ketare ne.
Kamar kowace ranar Laraba, wannan shirin Murtala Faruk Sanyi na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya, wanda a yau na Sanyi na zai fara bibiyar batutuwan da ya tabo a shirin a wannan shekara mai karewa. Amma kafin nan, ga Hanifa da halin da duniya ta waye gari.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya. Yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga a biranen kasar Sin dangane da tsauraran matakan gwamnati na dakile yaduwar COVID, a gefe guda kuma ana fafatawa a shafukan sada zumunta na kasar Sin da ma duniya baki daya. Wato, fafatawa da ke gwada karfin fasahar da ke sa ido kan yanar gizon kasar Sin da ake kira da Great Firewall. Daraktar kungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch a China, Sophie Richardson, ta ce da alama jami'an ƙasar Sin na komawa yin amfani da wasu hanyoyin fasaha marasa ƙarfi don daƙile saƙonnin da ake yaɗawa ta yanar gizo, yayin da masu zanga-zangar suka ƙware wajen isar da saƙonni ta hanyar kaucewa matakan gwamnati na sa ido a intanet. Ms. Richardson ta faɗa wa muryar Amurka ta Skype cewa 'yan sanda na tsayar da mutane akan titina a cikin ababen hawa na haya, suna tilasta musu basu wayoyinsu na hannu na zamani domin 'yan sandan su duba ko suna ɗauke da rubuce-rubuce kan zanga-zangar, ko sun ɗauki hotuna ko bidiyo, ko kuma sun tura wa wasu mutane waɗannan bayanan. Wasu masu zanga-zangar a birane kamar Beijing da Shanghai suna samun hanyar tura bayanai game da matakan da ake ɗauka ta hanyar yin amfani da wasu fasahohi da za su kaucewa na gwamnati, da aka yi imanin suna amfani da wata fasaha da ke taimakawa wajen toshe abubuwan da aka haramta a ƙasar. Kokarin da Amurka ke yi na ganin an sassauta zaman tankiya tsakanin Turkiya da mayakan Kurdawa a arewacin Siriya da alama bai yi wani tasiri ba, inda dukkan bangarorin biyu suka ki sassautawa duk da gargadin da ake yi na cewa duk wani rikici yanzu zai taimaka wa kungiyar ta'addancin IS ne kawai. Jami'an ma'aikatar tsaro da na sojin Amurka sun ce suna tuntubar Turkiya, kasar da ke kawance da kungiyar tsaron ta NATO akai-akai, da kuma dakarun Siriya na SDF da Kurdawa ke jagoranta, babbar kungiyar kawance a yakin da ake da IS, amma har yanzu ba a cimma wata nasara ba. ba mu ga alamar raguwar tankiya ba abinda mai magana da yawun hadakar dakarun kawancen da Amurka ke jagoranta don kawar da kungiyar IEC ya shaidawa muryar Amurka ta email kenan a jiya talata yana mai nana ta kiran a sassauta tankiyar a dukkan bangarorin duk da kiraye-kirayen da aka shayi a jiya talata Turkiya da dakarun SDF sun nuna alamar suna cikin shiri idan rikicin ya ci gaba inda jami'an Turkiya suka kafe kan cewa dole a daina ganin dakarun SDF a matsayin abokan hulɗa a yakin da ake yi da ta'addanci amma a matsayin wani bangare na kungiyar PKK ta Kurdawa wato kungiyar ta'addanci dake da mazauni a Turkiya a jiya talata sanatocin Amurka 61 suka amince da ƙuri'ar kare auren jinsi daya da kuma na tsakanin jinsuna yayin da wasu 36 suka yi akasin haka Sanatocin jam'iyyar Republican 12 ne suka kada kuri'ar amincewa da kudirin wanda za a tura wa shugaba Joe Biden dan ya sanya mishi hannu ya zama doka bayan ya samu amincewar karshe a majalisar wakilan Amurka lalle al'ummomin mu na bukatar samun nasara mun fuskanci abubuwa da yawa inji Kelly Robinson shugaba mai jiran gado ta kungiyar kare hakkokin yan ludu da madugo ta LGBTQ a matsayina na wanda tayi auren jinsi daya na samu kwanciyar hankali a yanzu na san yanzu ƴan uwana da nike yi wa fafutuka za su kasance lafiya udurorin ya soke wata dokar aure ta shekarar 1996 wacce ta bayyana aure a matsayin tsakanin mace da namiji a karkashin dokar gwamnatin tarayya haka kuma kudirin zai buƙaci jihohi su amince da auren jinsi daya da aure tsakanin jinsuna da ake yi a wasu jihohin ko da yake hakan bai hana jihohin yin dokokin da za su haramta auren ba to ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC
to kada ai nisa nan gaba kadan Halifa za ta sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu gode taskar hotunan namu a Najeriya inda wata kotu ta yanke babban state general na ƴan sandan kasar Usman Alkalu Baba hukuncin daurin watanni 3 a gidan yari sabili da bijirewa wani hukunci da kotu ta yanke da dadewa kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin mai dauko mana rahotannin harkokin tsaro Hassan Maina Kaina ya hada mana
tun shekaru 20 da suka gabata rundunar ƴan sandan Najeriya ta sallami wani jami'inta mai suna Patrick Okoli daga bakin aiki inda shi kuma ya garzaya wata babbar kotun jihar Bauchi kotun jihar Bauchin ta soke wancan sallama da aka yi wa Mr. Okoli inda ta ce an yi shi ba bisa ka'ida ba a ranar 19 ga watan Fabrairun 1994 kotun ta umarci rundunar ƴan sandan Najeriya ta maido da Mr. Okoli bakin aiki tare da biyan sa dukkanin haƙoƙinsa bayan jan kafa da rundunar ƴan sandan ta yi na bin wannan umarnin kotu shi wannan dan sanda ya sake gabatar da koke a gaban babbar kotun tarayya da ke nan Abuja don ta tilastawa rundunar ƴan sanda yin biyayya ga hukuncin da tunda farko babbar kotun jihar Bauchi ta yanke yake yanke hukunci kan wannan su bata juyata mai shari'a Olajuwon na babbar kotun tarayyar ya bada umarnin ta sake yar shugaban ƴan sandan Najeriya zuwa gidan gyaran hali na watanni 3 a martanin da ta mayar rundunar ƴan sandan Najeriya ta ce sofeta jinar din ba wai ya ki biyayya ga umarnin kotu ba ne hasali ma bai san da wannan hukunci ba shugaban ƴan sandan Najeriya ya umarci kwamishinan ƴan sanda mai kula da sashen shari'a da ya gaggauta binciken wannan magana da nufin daukar mataki cikin gaugawa to ko me a tasirin wannan hukunci ga shi sofeta jinar din Barista Hamza Nuhu danta ne lauyan tsarin mulki ne
implication din abubuwan duk wani aiki da a hukumance da shi zai iya bada umarni ko zai iya sa a yi to wannan duk abin da ya bayar bayan cikin ka'ida kaman a ce wani sai sanya hannu a wasu takardu a hukumance ko kuma bada wani umarni na kasa da shi ya bi ko kuma zaman shi a office a matsayin shi na inspector general of police din ba an goge wannan hukuncin ba
to shin a halin yanzu za a aike da shugaban ƴan sandan gidan gyaran hali kenan tambayar kenan da ne cewa lauya dan fafutuka Barista Yakubu Salebawa
duk da lokacin da aka yanke wannan hukunci a lokacin shi ba babban state judge na sanda ba da farko sai a kai masa wannan hukunci idan bai biyayya da shi ba akwai abin da muke kira form 48 dan shine yazo ya nuna dalilin da zai sa ba za a kai shi gidan wakafi ba idan aka yi wannan da yayi ba akwai abin da muke kira form 49 shi ma za a kara kai masa za a serving din shi wannan form 48 idan bai ba daga nan akwai abin da muke kira contempt procedure an bashi form 48 yaki biyayya an bashi 49 yaki biyayya dan haka wata shari'a ce za a kara bi nan musamman na rashin biyayya da dokarku idan har ba bi dai ba yana da kafar da zai iya mura ya je ya kalubalanci wannan kotu ko wannan hukuncin da aka yi masa
Barista Yakubu Salibawa a rahoton Hassan Maina Kaina kuna sauraron sashen Hausa ne na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Hanifa da ci gaban labaran duniya A jiya Talata sabon babban hafsan sojan Pakistan General Asim Munir ya kama aikin jagorancin dakarun kasar da suka kware a fannin makaman nukiliya a daidai lokacin da ake sake fuskantar barazanar ta'addanci da kuma ƙara kiraye-kirayen babban hafsan ya fidda hukumar daga harkokin siyasa Tsohon shugaban babban hukumar leken asiri ta kasar da ake kira da ISI a takaice ya fara aikin rike mukamin na shekaru uku a matsayin babban hafsan soja a wani biki da aka nuna ta talabijin a kasar a birnin Rawalpindi inda headquarter sojan kasar take Munir dai ya karbi sandar aiki daga janar Kamar Javid Bajwa wanda ya yi murabus daga mukamin bayan wa'adin shekaru 6 da aka tsawaita mai cike da takaddama Sojoji sun taka gagarumar rawar wajen mulkin kasar da ke kudancin Asiya mai yawan jama'a kusan miliyan 220. Sojojin ne suka kitsa kawar da zababbun gwamnatoci ta yin mu'amala da abokan hulɗar siyasa sannan kai tsaye sun yi mulkin Pakistan kusan rabin shekaru 75 na tarihin kasar. An shiga yanayin alhini yayin da Senegal ta samu damar shiga mataki na biyu na cin kofin duniya a daidai lokacin da ake cika shekaru biyu da mutuwar Papa Buba Diop tauraron kwallon da ya sa suka samu damar shiga wasan kwata final a karon farko a shekarar 2002 Khalidu Kulubali ya sanya wani abin hannu na musamman mai dauke da lamba 19 wato lambar Diop su kuma ƴan wasan suka rike tuta mai hoton dan wasan na tsakiyar baya da dan kwallon nasu ya zura kwallo a riga a ragar a minti 70 inda aka tashi da ci 2-1 a wasan da suka yi da kasar Ecuador abin da ya sa mataki na ƴan 16 Diop wanda ya mutu yana da shekaru 42 ya ci kwallo a wasa da Senegal ta buga da Faransa inda ta doke Faransa da ci 1-0 a gasar 2002 Kana ya zura kwallo a wasan da Senegal ta tashi da ci 3-3 a wasan karshe na rukuni Tuwa gaida Hanifa Kabeji kamshi da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma da labarin rufe taskar rahotannin namu da batun gasar cin kofin duniya da ta shiga kwana na 11 yau inda a jiya Amurka ta fafata da kasar Iran kasar da ta zama sanadiyar fice wata gasar a shekarar 1998 a Faransa a hirar shi da abokin aikin Ibrahim Ka Almasi Garba mai fashin baki Garba Suleiman ya bayyana dalilan da yasa wannan wasan ya dauki hankalin yan kallo a kasashen duniya
wasa da aka fafata aka gwabza karo tsakanin Iran da America ya kayatar kwarai da gaske ya ba kowa sha'awa tun ma ba su Amerikawa ba da kuma duk wani mai sha'awar kallon kwallo a duniya
to akwai masu cewa harkar siyasa ta shigo wannan bugawar da aka yi ta kake ganin wannan abin ya tabbata
duk wanda ya san abin da yake faruwa a duniya kuma yana jin labarai iri-iri ta kafofi daban-daban ya san cewa ba a ga maciji tsakanin America da Iran ba irin takunkumin da America ba ta sama Iran ba iri-iri daban-daban saboda haka a siyasance su Amerikawa za su yi murna za su yi farin cikin ganin cewa sun lashe wannan wasa, ana ganin cewa tun daga halin da ake ciki tsakanin Amerika da Rasha ba a jituwa, to wannan kwallo kamar kare jini biri jini ne ya kamata a yi shi a kece rai ne. To Allah dai ya nuna mai rabo ya yi nasara kan wannan wasa. Bugu da ƙari kuma domin tsaban nuna siyasan a ciki, wato hukumar wasan ƙwallon ƙafa ta ƙasar Amerika da ita gwamnatin Amerika da masu hannu da shuni da yawa sun yi ma 'yan wasan Amerika alkawarin don kishin da ke tsakanin Amerikawa da mutanen Iran idan har suka ci wannan wasa akwai wani tagomashi kyauta mai yawan gaske wanda yake jiran su. To wannan kyauta ku zai zo ga hannunsu za su samu.
Ta wani fanni 'yan wasan Iran suka burge ka, kuma ta wani fanni 'yan wasan Amurka suka burge ka?
A inda wato duk wanda ya kalli wannan wasan zai ga cewa Amerikawa wato sun dinga stingin, wato sun ta harbin 18 din Iran, sun ta kai musu hari, sun ta kai musu hari inda Allah ya ba su sa'a harin da suka dinga kaiwa a kwallaye ɗaya-ɗaya-ɗaya mun yi lissafin abin da suka barar wajen kwallo biyar, kamar yadda su ma Iran sun barar da kwallo sun kai guda uku ko hudu. Abin da kuma ya ba kowa sha'awa a nan a Amerika, yadda 'yan wasan Amerika suka ɗauki wasan akwai coordination, wato haɗin kai, wannan ya ba wannan, wannan ya taɓa ya ba wannan, kamar yadda dai wasan Brazil ba su cika buga ta a sama ba tun harba ta mati. In kaga kwallon sun gara ta ta je gurin wannan. Sannan ga su kuma wato dakarun tsaron gidan Amerika sun yi bakin kokarinsu, sun iyaka kokarinsu su kare mutuncin ci ɗaya nan da suka samu suka yi.
Garba Suleiman wani mai fashin baki a hirarsa da Ibrahim Ka Almasi Garba. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. A yayin da shekara ta 2022 ta soma adabu, za mu kawo muku bitar muhimman abubuwan da suka faru a cikin shirin a shekarar nan mai ban kwana. Jama'a assalamu alaikum. A cikin shirin baki mai yanka wuya na farko a wannan shekara ta 2022, mun soma ne da jin ra'ayoyin 'yan Najeriya kan yadda suke zargin kasawar gwamnati musamman a sha'anin tsaro.
Ba za mu manta fyaɗe kisan gilla, sace mutane, tsadar rayuwa, ƙona gonaki da kashe 'yan arewa da aka yi a kudu ba.
Matsalolin da muka samu a inci da kuma rashin tafiyar da shugabanci na gari, ba kasan da aka raina talaka kamar kasan Najeriya, kuma ba wajen a Najeriya ba wajen da aka raina talaka kamar arewacin Najeriya.
Gazawa da yawanci 'yan Najeriya suke ganin cewa wannan gwamnati ta yi ba a ta fannin tsaro, ta yadda har masu adawa da ita da ma masu goyon bayanta da dama suka dawo daga rakiyar ta, ko kuma suka ta korafi da nuna gazawarta saboda lalacewa da abubuwa suka yi a ta fannin tsaro, musamman ma dai maganar nan ta garkuwa da mutane da neman fansa da kashe-kashe da ake ta yi.
To sai dai hakan bai hana bayyana fatan da 'yan kasar suke da shi ba a yayin da aka shiga sabuwar shekarar.
Na farko matsalar tsaron a ce yau ta kau, a ce Allah ya taimake mu wannan harkar ta tsaro an shawo kanta. Sannan na biyu hawa farashin da ake ciki a Najeriya, shi ma a ce yau ubangiji Allah ya cikin al'amuran, Allah sai ta al'amuran talaka ya samu sauki a cikin wannan da muke ciki.
Fatan mu ya zama cewa gwamnati ta dubi yanayin da al'umma suke ciki na talauci, na tashin hankali, na bala'i, su sassauta mana.
A cikin watan na Janairu kuma kungiyoyin farar hula suka yunkura domin kalubalantar albishirin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi musu a ƙarshen shekara ta 2021 na cire tallafin man fetur, wanda hakan ke nufin ƙarin farashinsa.
Kullum sai a ce wai ana ba da wani wai tallafi na shigo da mai, wa ake ba wa tallafin? Ita NNPC din ake ba tallafi ko wa ake ba wa? Na farko kenan. Sannan biyunsu ya kamata ma a zauna a yi daddali a ƙasar nan, a gaya wa 'yan ƙasa shin man fetur da NNPC take shigo da shi a ina take samun kuɗin da take shigo da man fetur din nan, danyen man da take diba adadi nawa take diba take fita da shi, sannan kuma ya take siyo shi wannan wankaccen mai da ake shigo ake kawo shi kasan nan. To wannan abu mun ce da mutanen mu da suka muka shirye disinan shirin da muka yi a saurara, amma kowanne su ci gaba da meeting a jihohin su, saboda mun san magana cewa kai an dakatar zuwa lokaci ba cewa kai an yanke gaba ɗaya ba, mun san za a jiya kuma tsaro wata sabatta juyayyen ne karshen ta dadaita, da haka mun ce kowa ya zama on standby ana kallon su da sun zo da wani abu kuma sun wannan a sake fitowa a jajirce a ce ba a yanke ba.
A makon farko na watan Fabrairu, gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya fito karara ya bayyana kudurinsa na tsayawa takarar shugaban kasa a karkashin inuwar jam'iyyar PDP. Yana mai bayyana ra'ayin cewa shine yafi cancanta da shugabancin kasar.
Bangaren shari'a, bangaren majalisa da kuma bangaren gwamnati da su ne bangaren ruka guda uku na gudanar da mulki na demokuraɗiyya. Kowannensu in ka duba akwai cancantar da Allah ya bani a cikin waɗannan bangarorin. Ƙari ga wannan kuma ana magana cewa a samo waɗanda shekarunsu ba su yi nisa da yawa ba. Ni ba zan kira kai na saurayi ba, amma ko ba zan kira kai na tsoho ba, saboda kai ya zama kamar wata gada ko kuma wata mahaɗa wadda ke tsakanin matasa da kuma waɗanda suke tsofaffi. Kusan duk wanda ke neman wannan matsayin a hali yanzu, wanda suka riga suka ambata suna nema ko wanda suka ambata sun zo suna tuttuba, ba wanda yake da ƙananan shekaru da ya kai ni, wanda shekaruna duk da duk ayyukan nan da nayi duk sanin Najeriya da Allah ya bani har yanzu shekaruna 56.
A cikin watan na Fabrairu ne kuma tsohon gwamnan jihar Kano Rabiu Musa Kwankwaso da ke cikin jam'iyyar PDP a lokacin ya jagoranci kaddamar da wata kungiyar fafutukar siyasa a Najeriya domin ceto kasar daga abin da suka kira halin ni yasin da take ciki. Farfesa Rufa'i Alkali na cikin jigajigai daga jam'iyyun siyasa daban-daban da suka haɗu suka kafa kungiyar.
To ganin cewa kasa tana so da dame din shine muga ya kamata zabi din guda biyu ne, ko kowa ya zanna a gidansa a ɗakinsa ya zanna yana shiru, ko kuma yana ta koke-koke yana tofa Allah tsine, ko kuma mu tashi mu haɗa gangami mu haɗa kanmu mu ga ta inda za mu taimaka ceto ƙasar mu. Da wannan lokacin da muke magana ana samun kiraye-kiraye daga sassa daban-daban, wani suna cewa suna son ƙasar su ta kansu, wani suna so a kori waɗannan mutane daga wannan gefen ƙasa a bai da shi wata gefen ƙasa. Ana kashe-kashen mutane kuma ana maganganu manya-manya, musamman ma abin da ya fitar mana hankali mutanen da aka zaɓa, maimakon su ne ya kamata su yi magana mai kyau na haɗa hankalin jama'a, su ma suna cikin masu tada hankalin jama'a a irin furshin da suna yi a kullum wa iya siyasa kenan.
Kalaman ministan shari'a Abubakar Malami sun janyo masa jangwam a jihar Sokoto a watan Maris, sa'ad da ya ambaci wani da sunan shugaban jam'iyyar APC na jihar alhali lamarin takaddamar shugabancin na a gaban kotu.
Chairman zaɓaɓɓe na jam'iyyar APC na jihar Sokoto, chairman tabbatacce wanda shari'a ta tabbatar, Alhaji Mai Nasara Sani, mun bayyana Sokoto saboda an saki ran shugabanni na gari, shugabanni na alheri ba shugabanni na tsaya ba ko tsaya-tsaya, shugabanni masu gina ga masu gina al'umma ba masu rusa su ba, kuma shugabanni na tamu ba irin tasu ba ce.
Isa Sadiq Acida shi ne shugaban jam'iyyar ta APC da aka ayyana a jihar daga bangaren tsohon gwamna Sanata Aliyu Makatakar da Wamako.
Chef din gawai na wurin appeal court a matsayin na chief law officer, shi ya nuna kenan duk wannan da aka aikata cikin shari'a a Najeriya shi yake aikata. Muna son malamin shi fahimci nan wajen Sokoto ba shi hakkin bace. Sannan mun ga abin da ya faru lokacin da aka yi zaben kananan hukumomi a jihar Kebbi. Mun ga abin da ya faru ga Rumfate, mun ga ya kasa kawo Rumfate, mun ga bala'in da an kai a Rumfate. To muna fatan ba wannan hushin ne yake son shi zo shi samu gare mu, domin ba mu ƴan jihar Sokoto mun haka sai Rumfate ba a jihar Kebbi. Sannan abin da ba mu mamaki ne ya zama alkali ga abin da an gaban kotu wurin campaign na siyasa. Ai mun yi kira ga mai girma shugaban Najeriya da ya cire shi domin bai cancanci zama ministan shari'a ba, inda har zai zo shi irin wannan a gaban campaign. Ka tuna malami ya yi rantsuwa cewa zai adalci ga dukkan ɗan Najeriya.
Har ila yau a cikin watan ne kuma wata takaddama ta ɓarke tsakanin jama'ar kudu da arewacin Najeriya kan tsarin mulkin karɓa-karɓa. inda ɗan kudu ke ganin lokacin su ne ya kama bayan shekaru 8 na mulkin shugaba Muhammadu Buhari.
Mun yadda muna shan wuya wannan ba ni da ja to amma idan muka sake komawa ruwa wannan gangancin da zamu yi tsalle na biyu zamu yanzu zamu yi tsalle na uku shine a dauki mulki a baiwa ni ban na suka dan kudu ya fito dan arewa ya fito a kowace jama'iyya ai primary election a zo ai zabe wanda Allah ya bashi yace da guriya an mutana ai sun suka zaba kuma kome sha din sun suka jiyo amma a ce an yi zaunin an bai wani guri wai wani guri ba su da haƙi kuma kasar su ke kana da yanci wata akan me
to sai dai ba ƴan kudu kadai ba har ma da wasu ƴan arewa kamar tsohon gwamnan jihar Kano Ibrahim Shekarau sun bayyana goyon bayan tsarin na karba karba
sai yanzu a kasar nan muna da kaikayin yadda da juna kuma tilin ne tunda Allah ya hada mu kasa guda ne duk da zamu a hankali na yadda da juna din nan wato kowa a bashi dama ya ji ciwar da kabilarsa da addininsa da yankinsa su ma ɗan Najeriya ne kuma a basu dama domin in dan garin naka ya zama bai aiwata da abin kirki ba mai amfanin sa
illa na fahimce ka dai kenan kai kana goyon
bayan ina goyon bayan
karba karba kamar yankin arewa ta yi a miƙa ma
to amma ya zama na cewar kowace jam'iyya ta kalli yanayin ta yanzu a APC misali dan arewa Bahaushe Musulmi ya shekara 8 mu jinjine zancen yayi daidai ko bai daidai ba ya iya ko bai iya ba wannan abu ne na ra'ayin da kowa yana da dalilin amma wakilci da mutum ya ji cewa na sani yake yi yana da muhimmanci
anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku kashi na biyu na bitar muhimman abubuwan da suka wakana a siyasance a wannan shekara ta 2022 mai ban kwana a madadin Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
So a gaida na Sanyin na kafin mu karkare ga wannan sako.
Gasar kofin duniya shine babban sha'anin wasa a wannan shekara. Ku biyo mu a wannan shirin wasanni mai ƙayatarwa. Inda za mu yi muku fashin baki kafin kowane wasa da ma bayan wasan za mu tattauna kan fitattun 'yan wasa da ƙungiyoyin wasan da masu horar da 'yan wasa da ma 'yan wasan baki daya kai ba za a bar 'yan kallo a baya ba waɗanda suka bar ƙasashensu na Afirka suka je birnin Doha za mu kasance a baki ɗayan gasar kar ku bar a bakku a baya a wannan nishaɗin na sashen Afirka da muryar Amurka ku bar mu more wannan gasar ƙwallon ƙafa mai ƙayatarwa tare.
Haka yake na gwamma ga Hanifa ta sake shigowa da tishin muhimman kanin labarai.
Yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga a biranen kasar Sin dangane da tsauraran matakan gwamnati na dakile yaduwar COVID, a gefe guda kuma ana fafatawa a shafukan sada zumunta na kasar Sin da ma duniya baki daya, wato fafatawar da ke gwada karfin fasahar da ke sa ido kan yanar gizon kasar Sin da ake kira Great Firewall. Daraktar kungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch a China, Sophie Richardson, ta ce da alama jami'an kasar Sin na komawa yin amfani da wasu hanyoyin fasaha marasa ƙarfi don dakile sakonni da ake yadawa ta yanar gizo, yayin da masu zanga-zangar suka ƙware wajen isar da sakonnin ta hanyar kaucewa matakan gwamnati na sa ido a internet. Kokarin da Amurka ke yi na ganin an sausauta zaman tankiya tsakanin Turkiya da mayakan Kurdawa a arewacin Siriya da alama bai yi wani tasiri ba, inda dukkan bangarorin biyu suka ki sausautawa duk da gargadin da ake yi na cewa duk wani rikici yanzu zai taimaka wa kungiyar ta'addancin IS ne kawai. Jami'an ma'aikatar tsaro da na sojin Amurka sun ce suna tuntubar Turkiya, kasar da ke da kawancin kungiyar tsaron ta NATO, da kuma dakarun Siriya na SDF da Kurdawa ke jagoranta, babbar kungiyar kawance a yankin a yakin da ake da IS, amma har yanzu ba a cimma wata matsaya ba. A jiya talata sanatocin Amurka 61 suka amince da kuri'ar kare auren jinsi daya da kuma na tsakanin jinsuna, yayin da wasu su 36 suka yi akasin haka. Sanatocin jam'iyyar Republican 12 ne suka kada kuri'ar amincewa da kudirin wanda za a tura shugaba Joe Biden don sanya mashi hannu ya zama doka bayan ya samu amincewar karshe a majalisar wakilan Amurka.
A gaishe ki masu saurare da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shiri ciki har da shirin ciwon yamace na Aisha Mu'azu shirin da ke nazarin kalubale da mata ke fuskanta tsakanin al'umma kamar kullum za a iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma muhawara a shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Hanifa Kabir Isa da ta karanto labarai da Hadiza Kyari da ma Maryam Dauda da Baba Yakubu Makeri da suke cikin wannan daki da kuma Jimbe Hamza da ya hada shiri da bada umarni da injiniyan Muneo Kyle Alheri ke muku fata alheri.